بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال هذا مو أديد يوم الخميس بيو جو ترجم شكرا تدبو يدرهن أربع إن دشدا باين هجرة وندي يد بيو جو تنجنايرو دو بيو دشند بيار ميلادية أنا مجلس نوم يا البركة دم شكرا توت كم كتاب التوحيد نا شيخ العلامة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب الله تعالى يجزاك خير رحمة أمبا من تابا من أجكم بابي دمال يمنا باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله بابي دكي منا مغرى قبي دا حقولي قم دا أبن دا أبنجي يوكن تايا قدرة زام تاشي ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي والتي فيه مسائل wannan hadisi su ne muka insha Allah yau zamu butakan su da sharhi karatu ya gabata game da me ake nufi da hakuri hakuri muka ce shine mutum ya danne zuciyarsa ya danne ya ma harshen salinzami ya kuma rike gabobinsa daga dukkan wani abu da yake da alaka da raki ko koke ko wani kumburi da zai ma ubangiji musamman abin da yake da wahala wajen ya cicci wani abu mai wahala ya yi shi to wani sai ake as-sabr muka ce bambanci su da al-mutabara shine wato mutun ya zama shi al-mutabara shi ma danne zuciya ne daga raki sai dai shi wato ana yin al-mutabara ne cikin abin da ake buƙatar mutun ya jajirce ya jure ya rika yi shine al-mutabara shi kuma as-sabr shi abinda yake mun kace ci bane yake da wahalan yi ana yin samun as-sabru amma kuma al-mutabara idan bai jure ba al-istimrar wal muwadaba ala shay shine al-mutabara ko al-istibah muka ce hakuri ya kasu kashi uku a shari'a musulunci ko dai mutum ya hakuri da abinda ubangiji ya bashi umari shine awamirullahi ta'ala ko kuma mutum ya hakuri akan abinda ubangiji ya hana shi ya hana shan giya ya hana shi zina ya hana shi saba wa iyaye wannan dole sai ayi hakuri ina as-sabru ala nawahi ko kuma mutun yayi hakuri ala qadarillahi wa qada'ihi al-mu'lima akan abinda ubangiji ya kaddaro masa musamman abinda yake da daci me zakin sa ko me dacin kaddara me zakin ta ko me daci ta wannan dama dole mutun ya hakuri to amma musamman yayin da aka samu daci to na aka samu dan adam ya dinga kamar rashin yadda to kuma muka ce kuma idan mutum yayi raki ko yayi nuna rashin yaddansa wannan zata iya zama ɗaya daga cikin hala guda biyu halin farko shine zama yayin da yake rakin ko yake yin shi bai da yake bijirewa yana haka yana mai halin danganta ma ubangiji zalunci yana ganin kamar ubangiji ya zalunce shi ne baki da kuma ko ya danganta ma ubangiji rashin adalci to wannan fitani daga musulunci duk wanda ya zama dan ubangiji ya danne shi da wata jarabawa wani masoyinsa ya karɓa rayuwarsa ko kuma ya tana da kuɗi zai zo bi da shi ya dinga fuske har ya rika ganin ubangiji ma zalunci masa kamar da na faɗa satukan baya cewa yanda arna suke ma ubangiji gami da iblis suna cewa wannan da gangan ubangiji ya fatar da shi ya zalunce shi kaga yanzu wannan duk wanda ya kuzuci irin wannan kudurin gami da ubangiji to ne ya fahimci zalunci to sai kuma gaba na biyu shine mutum ya zama yayi raki ne shi a karan kansa saboda tsabar kawai tsarin gidansa da fushi da ya kumburi da yayi ba wai saboda yana ganin ubangiji zalunci ya masa ba a kawai kumburi ne yayi da ina wani kumbura kamar zai fashe yana jin cewa shi ba a kyauta masa ba to yanzu wannan abin da yayi bai kai shi da fita musulunci ba amma yayi kabila min kaza irin tuno la har na bada misali babatin wannan da na farko nace ana iya samun kaga a mace yayin da mijinta ya bata umarni duk da bata na ganin cewa wannan ba mijin nata bane bai da wani haƙƙi akan ta ba amma za ta inga wani fuske fuske ko wataƙila a wannan yanayi za ka wannan ta'annuci ne kawai tsaurin ido ne sa ta yi haka ba wai dai za ta san ta fita daga asalin da'ar ga shi mijin bane sabani yayin da wacce za ta ga ta fita ne wata fita daga da'a shi mijin baki da kaga wannan wani wata magana ce daban to shi ma yayin da aka samu bawa a ba yana kokarin cewa ubangiji zalunci ya masa ba kawai shi ne da yaji din musiba ce ta masa yawa sai kuma yana cewa ubangiji ni dan me za a zabin ni ko irin wannan bangaren rashin kyautawa da bawa zai ba ubangijin sa to wannan yayi kabira ga kabira idan yayi zulubi babba wanda idan bai yi da gaske ba to wannan zaka iya zama ita ce wato tuban zai fara takawa kafin isa kafirci wato kabira ce wacce take kusa da kafirci ita kanta Allah ya tsare mu to kaga attanan ne malamai kuma sun ƙara cewa kaga ashe hakuri yayin da aka ce mutum ya hakuri ga wata masiba ta same shi to wannan yana lazumta wajibi ya hakuri da abin da ubangiji ya hukunta kuma ya yarda akwai yarda wacce take wannan wajiba ce yarda shine yarda da abin da ubangiji ya wato hukunta da abin da ubangiji ya kaddara a matsayin wannan abin aikin ubangiji ne wannan wajibi ba wai shawara ake ba mutum ba wajibi sai ya sallama wajibi kuma sai ya yarda yaji cewa wannan musibar wannan jarabawa da ubangiji ya sako da ita ta fuskan kasancewa wanta daga ubangiji ne ubangiji ya kaddaro ya sa zata shafi bayi to wannan akwai hikima da yasa ubangiji ya haka to zai kalli abin da mahanga na hikima sai yaji cewa wannan dole ya na yarda da wannan hikimar na yarda da wannan aiki na ubangiji bal wajibi ma ya cewa wannan hikima na ubangiji yana santa yayi ba ma so ba ba kawai yayi da bugin cewa yana santa ubangiji baya abin sa ma bi kima ko da ko shi yayin da abin yaji ya taba shi zai ji abin da radadi to in yayi kuma tuna ya hanga cewa wannan abin aiki na ubangiji ubangiji kuma baya aiki sai da hikima to wajibi yaji yayi da wannan hikimar ubangiji sannan kuma wajibi kuma yaji cewa ubangiji kasancewa wansa baya aiki sai da hikima to duk aikace aikacen da ubangiji yayi tunda akwai hikima to yana sa hikimar ubangiji kuma wannan shine abinda malamai ke cewa a wajibi shi mutum yaje yana son hikimar ubangiji yana son abinda ubangiji ya kaddaro da ilimin sa da hikimar sa sabanin mutum yaji cewa ya yarda da abinda ubangiji ya kaddara masa shi kaddarar ba aikin ubangijin ba shi kaddaran da yazo ya rungume mutum kamar talauci ya rungume mutum kamar rashi ya rungume mutum ya rasa wani nasa malamai suka ce wannan yarda da wannan shi yarda da aikin ubangijin wannan wajibi ne amma ya yarda da shi kaddaran yaji cewa kamar ma bai faru ba ya ma daina kallon kaddaran ya kuma yana kallon aikin ubangijin kadai ya zama ya dauki wannan kaddaran ta rike cikin wannan asalin kibar ubangijin to wannan musahabi ne ba kowa ke iyawa ba ba kowa ne kawai za a same shi kawai dan ya rasa wani nashi ba sai ya daina kallon wannan a matsayin masifa ya rika kallon wannan a matsayin aikin ubangiji da yayi da hikima dan haka shi yanzu zai yaba ubangiji ma saboda ya dauka masa wani nasa baya kallon shi wannan abu da aka kaddara masa yana kallon hikimar shi to wannan kuma ba mu iyawa sai manyan bayan Allah inji malamai sai manyan bayan Allah kamar yaji cewa talaucin da ubangiji ya kaddara masa yaji ya yarda ko kuma yaji cewa wato yayin da aka sami ya samu wani nashi babu shi ko yayin da aka samu tsakanin shi da wani masoyin sa an samu rashin jituwa har wato shedan ya zo ya shiga to duk da wannan abun ba zai je da wannan abun ba yace wai zai wato kwanta yace ba zai wani aiki ba a zai yi aiki ta yanda in akwai ta yanda zai tunke tunkuri ya maka shi wannan masifar zai yi wannan to amma tare da haka zai wato yi kokowa da wannan radadin da yake ji a jikinsa sai ya zama yarin jaya wannan kokowar yarin jaya wannan wato radadin da yake ji a jikinsa har yaji cewa ma ya yarda baya kallon wannan a matsayin radadi ya koma yana kallon wannan abin jarabawa na ubangiji da ubangiji kuma ya yi jarabawa ne da hikima shi yasa malamai suka kike cewa wannan kuma shine kolo abu ne ma wannan irin yardar kaga yarda da hikimar ubangiji wannan wajibi ne wannan mutum ko ya ji ko ya su dole imani shirashikan imani ne wannan amma abin da aka kaddara ita kaddara mutum ya ji cewa yanzu Allah ya kaddaro shi talauci kawai shi inda ubangiji zabin sa ne yanzu ya riga ya karbo talaucin hannu biyu to wannan kuma ba mai iyawa kuma sai manyan bayin Allah to in kuma ya iya danna zuciyarsa ya zama wannan wannan wato radin da yake ji ya shigar da shi cikin wato hikimar ubangiji ya zama ba ma ji radin baki daya to wannan shine asalin malama malamai ke samu duk wani bawa ya kai zuwa ga wannan wannan kuma musabbi ne kamar yadda Abdulrahman ibn Qadan ke cewa as-sabr ar-riba wato hakuri shine wato yarda kaji kaya da aiki da abin da ubangiji ya kaddaro maka da shi al-maqdur din ba wai hikimar na ubangiji kadai ba muka ce kuma wannan baya nuna baya lazanta cewa kuma yayin da ubangiji ya circe ka ba za ka fi ciki ba bakin ciki wannan wani abu da ubangiji haka ya halice mu in mun ji dadi ne mu yi dariya in ba mu ji dadi ba kuma mai bakin ciki ko mai kuka yayin da aka mutum wani abu bakin ciki an masa rashi ko wani abu irin wannan babu laifi ya kuka wannan baya kore yarda ko baya kore baya kore wato wato tawakkali ba kuma ya kore goma mai da namai zuwa ga ubangiji mutukar dai mutum yayi ba dan yana kushi da ubangiji sa bane ba yayi ne saboda rahama yayi ne saboda wato kewa da zai yi na rashin warinsa da ya rasu ko kuma abin da ya kama da wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce shi kanshi yana irin wannan bakin cikin ya rasa nasa Ibrahim yace idani yana kuka amma ba za mu faɗa abin da zai ba za mu faɗi ko mun faɗi abin da zai tada ubangiji muna bakin ciki da rabuwa da kai ya kai Ibrahim to shi kaga manzo Allah shi kanshi shine shugaban masu hakuri shine shugaban masu yarda da kadarin ubangiji amma kuma gashi yana bakin cikin abin da ya same shi amma bakin ciki ne ba na jirradin ba wai wanda zai sa ya tunkuɗe wato shi wannan yardan ubangijin ba ko ya jada aikin ubangiji ba to akwai abin da muka ce ai ake rubutawa daga makabata da zaka ji wani lokaci su suna nuna kamar al-huzn mujarrad ko al-bukaa al-mujarrad kawai dan mutun yayi bakin ciki kawai ko dan mutun yayi kuka saboda wannan shi ya rasu sai su faɗi wasu maganganu da a zahirin su haka kamar suna wato zargin mai irin wannan kuce-kuce to wannan ɗayan biyu ne tafsirinsa ɗayan biyu ne ko dai ya zama shi wannan wanda ake rawatowa cewa yana cewa kar a yi kuka ko da wani abin bakin ciki ya samu mutum kai na bakin ciki ko dai yana ƙoƙarin horar da kansa shi a karan kansa wannan abin da ake kira ta'diban waryatun nufus yana ƙoƙarin wato horar da kansa da saba ma kansa da haƙuri ko kuma ya zama ya fahimci cewa wanda shi gewaye da shi akwai wasu na dai masu su jarabtu da wannan da wannan jarabawa shi kuma sai yake nuna ai haƙuri ya kamata su yi sai ya faɗa wannan maganar amma ba wai zahirin maganar yana nuna wato kar a yi bakin ciki baki dai ba wannan muka ce gashi manzo Allah shi ne shugaban masu haƙuri amma Ibrahim ya ɗansa ya rasu kuma ya yi bakin ciki da rasuwar Ibrahim din kuma wannan bai kore ya yarda da wato ya yarda da wato kadarin ubangijin ba bal mutum wani nashi ya rasu ya samu ya dai kuka ma wannan malami suka ce musahabi ne musa ana son haka saboda wannan yana nuna rahama yana nuna kauna kuma yana nuna wato yanda wato ake bejin juna kuma wannan duk wanda yayi wato za a yabe shi saboda yayi kuka saboda ya rasa wani nasa malaka walahuma an alimin mas'ud san ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud marfu'an ne ya dauka shi daga manzon Allah laysa minna man baraba al-hudud baya tare da mu wanda wato ya daki kuncin sa wa shaqqa al-juyub ko kuma ya keta wuyar rigansa wada'a bid'awal jahiliya kuma ya kira da kira na jahiliya wannan shi ma wannan hadisi mun karanta shi wannan sati in aka ce al-juyub jami'i na al-jayb shine wato kaman wuyar riga ko duk wani abu da zaka isa hannunka ko kanka a ciki to mutum yaje yana kekketa usurwar rigansa saboda kawai wasu abubuwa sun same shi da ba shi yake so ba ko ya dinga dukan kunci tana marin kansa ko kuma ya kira na jahiliya wannan kaga mazala ce laysa minna baya cikin mu wannan sai daga cikin wato nasosi da yake ba da tsoro kwarai da gaske in aka ce laysa minna ana magana baya cikin mu musulmai ko baya cikin mu masu hakuri ko baya cikin mu bayan Allah na gari Imam Ahmad da shi da manyan magabata irin wannan nasoshi da suka zo musamman a bikire na fada da razani ga mutane to ba sa yin wani tawili a wannan kala ka su ga maka laysa minna kawai ka je kai duk tawili da zaka je kai yayin da wani ke wani laifi sai su faɗa mishi wannan hadisin ba za su mishi tawili ba amma yayin da aka zo wajen bikiran koyarwa to wannan sai su yi tawili sai su ce ai to wannan laysa minna anan ba ana magana ya fi musulunci bane ba ana magana dai baya kan koyarwar addinin musulunci da ya kamata yi a wannan gaba ana kuma magana cewa wannan aikin da yake to kabila ce min kamar irin tuno saboda haka duk wanda ya mara kunci saboda ubangiji ya tarci shi da wani abu ko saboda ya keta kayan sa ko ya samu kafan sa ya fatali da kofa ko wani abu na gaban sa ya kakkarya shi to wannan lalle abin da yayi yanzu ya wuce kuna da iri yanzu ya dole yayin da ya dawo cikin haicin sa wato ya istighfari dan wannan kabira ce min kamar irin dunu mutukar da hankalin sa yayi wannan abu ba wai wani hankalin sa ne ya gushe ba in hankalin sa ne ya gushe ya zama kamar ma bai san ya zama kamar bai da hankali to haka yanzu wannan a hujjinsa daban malai ce wada'a bid'awal jahiliya yayi da'awa na jahiliya da'awa ta jahiliya ta hanyoyi daban-daban ko dai mutum yayi kira ta bangaranci muka ce mutum yayi kira ya ce ai bahaushe dan haka wanda ba bahaushe ba wani bayarabe ko wani abu kawai shi banda shi a cikin wannan harka kaga tafiya ce ta bangaranci tsaba wannan ko tafiya ta yan ta gari kawai a ce bakano in wanda ba bakano ba shi ya raina shi to wannan shi da'awa ne bid'awal jahiliya ko kuma a ce tafiya ce ta kungiyanci duk wanda bai shigo yanzu zai shiga cikin kungiyan ku ba kuna faɗa da shi ko tafiya ce ta siyasa wanda bai sa irin hulan ku ba ko bai sa irin kayan ku ba ko bai magana da irin magana ku ba shi ma baya cikin ku naka kuna faɗa da shi to wannan din mazala ce wa da'a bid'awal jahiliya wannan da'awa ce ta jahiliya mazala ce ku kiraye junan ku da suna na musulunci da ubangiji ya sanya muku ku kira mutane zuwa musulmai sun shiga musulunci to shikenan kar ku zama kuna munabaza wajen laqab ba wala ta nabu bil alqab bi sarisul fusuq ba'da al iman tir da suna da za a kira ma juna na wato fasikanci bayan imani ya zo muku bayan shirye musunci ya zo muku dan haka in za a kira mutum kar a yi mishi kira na bangaranci nan a kushe masa ba wai ana magana wai a kira shi cewa wani da kabilar kaza wani da ya rabe ne wani bahaushe ne wani malife ne wani kaga kira ake yi saboda a bambance wani ba shi ba a kira na ana ina son a musguna mun shi abinda cewa shi ba kawan kowa bane wannan muka ce wannan yana daga cikin abinda malamai suka cewa da'awa ga bid'awul jahiliya haka zalika wani kungiya ko wata fahimta ta addini wani yazo ya kawai akan wannan akan ta yake ginawa akan ta yake rushewa kuma wannan abin ba wai ya shafi tsohon doron addini bane inda ya shafi san Allah ne san manzon shi saka ce to dole ki san Allah ki san manzon shi ina san shi kawai abin da kake kirkiba da shi saboda baya cin wannan kungiyar kin kaga yanzu wannan da'awa ne bid'awul jahiliya ko yace shi in aka shigo cikin dariƙa sa ba zuwa wato ziyaran wani wali kuma to kaga wannan shi kake da'awa ne bid'awul jahiliya in dai waliyan dukan waliyai na ubangiji duka suna san Allah suna san manzon shi dan me za a ce bazan mishi waltaka ba bazan jibunci shi ba shi ma duk wanda ya faɗa wannan kaga so yake ya raba addini Allah ya kyauta malam sai ce wa anas an roto daga Anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arada Allah bi 'abdihi alkhair idan ubangiji ya nufa ci bawa sa da alheri ajjala lahu al'uquba sai ya gaggauto mishi da hukuma fi dunya a duniya wa idza arada bi 'abdihi sharr amma yayin da ubangiji ya nufa ci bawa sa da sharri bai nufa shi da alheri ba da tuba ba amsaka anhu bi dhanbihi sai ya jinkirta mishi hukuma da yace ita yin zunubin sa da zunubin nasa hatta yi wafiya bihi yawal qiyama har sai yazo ya halaka ubangiji da zunubin sa cikakke wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kara fada cewa inna izamal jazai girman sakamako ma izamil bala'i yana tare da girman wato jarabawa da ubangiji ke bayi ne in mutum ubangiji ya jarabta shi jarabawa mai yawa yayi kuma yi hakuri mai yawa hakuri kyakkyawa fasmi sabara jamila babu hauragiya babu wato koke babu kumburi kuma babu wato raki to wannan girman sakamako da zai samu ya tare da wannan girman wannan wato bala'in da ubangiji ya jarabta shi da shi wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman kuma lalle Allah ta'ala yayin da ya so wasu mutane ibtalahum sai ya jarabce su kamar radiya duk wanda ya yarda fa lahu ridha ya samu ladan yaddan sa wa man sakhiba duk kuma wanda ya ki yadda ya ta kumburi yana wato fushi yana nuna shi an zalunce shi fa lahu sukhtu to ya samu ladan wannan wato kumburi da yake ma ubangiji tunda dai ubangijin da mahalcin sa yake tuna fito hasanahu tirmidhi malam sai Imam Tirmidhi ya rawaito wannan kuma ya ce hadisi ne hasan kafin mu shiga wannan sharhi ma wannan hadisin abinda na bauta ban mana magana ba shine baya cikin rashin hakuri ko kuma baya cikin abinda ubangiji ya haramta mutum ya dinga tambayan me hikimar da ubangiji sai yayi kaza misali wani abu ne da aka jabce shi da shi sai ce ko menene yasa ubangiji ya jabce ni da wannan abu kaga yanzu yana tambayan hikima ce baya tambaya cewa shi bai dabani ba me yasa ubangiji ya jabce musulmai a wannan zamani idan ma kafirai suke saman su kaga yanzu kana san ka san hikiman ne ba kana tuhuman wannan aikin da ubangiji yayi ne ba wannan malamai suka ce wannan babu laifi ga annabin Allah annabi Nuhu ubangiji ya jarabce shi da matansa ya jarabce shi kuma da ɗansa yayin da aka zo ba ɗan nasa yana cewa zo mu zo mu je zo mu je zo mu je shikenan shi ɗan nasa ya zauna a shi dan ba musulmi bane har wato ruwa ta zo ya kama shi cinye shi ya nitse a cikin ruwa to ya damu saboda shi a iya abin da ya sani sanin gaibi kuma sai Allah shi abin da ya sani shi wannan ɗan nasa mumini ne kuma ubangiji ya riga ya mashi alƙawarin cewa zai tsayar da iyalansa a cikin wannan jarabawa da za a yi mutane sai ya ce rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin ce rabbi ya ubangiji na innabni min ahli dana yana daga cikin iyalai na fa wa inna wa'daka alhaq kai kuma alƙawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kai ne kuma fi kawun masu hukunci wannan hukuncin da kai na san dai akwai dalili to amma me ya faru ya yi makafirci ne ko me ya faru sai ubangiji ya kai abin cewa to ai ga abin da yake abin da yake da aka kaga shikenan wato sai sallama kaga wannan muka ce to wannan hujja ne akan babu laifi mutum ubangiji ya tafi shi wani abu ko ya labata maka kansa ko yayin da yake roƙon ubangiji ya ce wa ubangiji wace hikima ce yasa aka mana haka wannan kana roƙon hikima kana roƙon ka san hikima ne ubangiji ya sa ka gane hikima wataƙila in ka gane hikima ko zaka fi imani wannan babu laifi kuma in za a irin wannan tambayan sai a kyautata lafazi ka duba ga annabi Nuhu yace wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin ya ina cire din wannan rabuwa ɗan nasa amma kuma sai ya mai da mai zuwa ga wurin ubangiji cewa kuma ubangiji lalle bai kai alƙawari ba ni ne dai ban san tawilin ba kuma kai ne mafi wato cancantan kai ne mafi iya hukunci a cikin masu hukunci saboda haka shi kaga di yayin da jarabawa ya sami mutum ya sami mummunai ya kamata mu dinga halartowa a zuciyar mu cewa wannan ba Allah ya baya san bane ba akwai hikima akwai dalili maza Allah yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ya nuface shi da alheri sai ka samu wato yusufu fid din sai yusuf minhu afwan man yuridullahu bihi khairan yusuf minhu duk wanda ubangiji ya nuface shi da alheri sai ya yawaita masifa gare shi yawan samun masifa wannan ba alama ce cewa ubangiji ba ya san ka ba kamar yadda suke tsammani a ta yi wa akwai su hikima da ubangiji ya sa yake maka wannan jarabawoyi iri-iri kuma akwai wasu wani gata da yake sanya maka saboda haka wannan kai kai dan kawai kaga wane shi kare shi ya ta yin abubuwa shi ke wuta lauci gobe rashin lafiya gobe kaza ka ce ai ubangiji ba ai shi yana sa ubangiji ne kare a wata kila ko ubangiji ba sa musa yake ba akwai wani tanaji da yake masa tanaji mai girma wanda sai an je lahira wata kila za a gani ubangiji shi yake yasa yake masa haka hadisin farko shi ne ce idza arada Allah bi 'abdihi alkhair idan Allah wani lokaci ya nufaci bawansa alheri ajjala lahu al'uquba fi dunya sai ya gaggauta mashi hukuman laifinsa a duniya wa idza arada bi 'abdihi sharr yayin da ya nufaci sharri ga bawansa kuma amsaka anhu bi dhanbihi sai ya bar shi da zanubinsa yake mashi hukuma kuma duk abin da yaje yayi sai ka gaggauta ya kilikin masa in ya je ne aka ce ya tsaya sha jini sanan wani bukata ta duniya zai samu to yana yin wannan kawai sai ga duniya ta bude masa kaga wannan shi amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm alqiyama sai hadda ubangiji da wannan zunubi din wannan hadisi na farko da na biyu duka a Imam Tirmidhi ya rawaito su duka da isnadi guda daya daga Qutaiba ibn Sa'id Abu Raja al-Baghlani daga Al-Layth ibn Sa'ad al-Misri daga Yazid ibn Abi Habib al-Misri Al-Layth ibn Sa'ad yake daga Sa'ad ibn Sinan Sa'ad ibn Sinan haka shi Al-Layth ibn Sa'ad yake kiraye shi akwai sabani wajen sunansa Al-Layth ibn Sa'ad yake Sa'ad ibn Sinan sauran kuma ƴan uwansa mutanen Masar Amr ibn al-Harith al-Madani kuma al-Misri da kuma Abdullah ibn Lahi'a sun rawaito wannan hadisi kamar yake cikin al-Musnad al-Hakim suka ce Sinan ibn Sa'ad ba Sa'ad ibn Sinan ba Sinan ibn Sa'ad kuma da yawa daga cikin malamai sun ce wannan ya furin jayi a kira shi da Sinan ibn Sa'ad to kaga yana malaman hadisi suke wasu wani zai tsammanin malaman hadisi kawai wato suna yin wasu abubuwa ne da ba sa tantancewa hatta sunan ma sunayen ana tantancewa in kai kuskure sunan malaminka za su yi sauran wato tsarekunka sai su to kai kuskure kai sauran tsare ku ga yanda sai faɗa sunan malam shi Laif bin Sa'ad ya ce Sa'ad ibn Sinan su kuma sauran tsare kun sa na ilimi suka ce kuma Sinan ibn Sa'ad daga ci akwai babban malami Abu ibn Harith wanda sai sa'a ma wannan malami kuma wato abu ne wanda yake sai an caje kware daga ce ba za a sallama masa ba da yawa daga cikin malamai suka ce sunan kenan Sinan ibn Sa'ad to shi an yi sabani gami da shi wasu daga cikin malamai su Imamu Ahmad da wasu malamai sun rarraba shi wasu daga cikin malamai kuma sun yabe shi kamar Ahmad ibn Salih al-Misri amma dai abin da yake tabbatacce wajen malamai hadisin sa ba hujja da hadisin sai an samu wani wanda ya mara masa baya da kaga shi hadisin wannan malamai ya kawo idda ya ce Hasanu Tirmidhi Imamu Tirmidhi ya hasana shi to dai a dai dan daurin isnadin sai da rauni sai dai a duba shawahid din sa ya hasana shi saboda shawahid din sa yana da shahid a cikin wato abin da hadisin yake mai sheda daga hadisin Abdullah ibn Muqaffal kamar yake cikin musannad Imamu Ahmad Imamu Ahmad na rawaito shi ta hanyar Hammad ibn Salama daga Yunus ibn Ubayd al-Misri daga Hasan al-Basri daga Abdullah ibn Muqaffal ya rawaito shi ma da kissa cewa yayi inna rajulan laqiya mar'atan wani mutumi daga cikin sahabban manzon Allah ya gamu da wata mata kanat baghiyan fil jahiliya ta kasance wato kilafi ce a jahiliya wato da tan tayi wani abata musunta daga baya shi ma kuma wani ke nuna maka cewa a da tan a jahiliya yanayin rayuwar da aka yi ba rayuwa ce da ake so ba mala yace mazala yace inna Abdullah ibn Kafir yake cewa inna rajulan laqiya imra'atan kanat baghiyan fil jahiliya sai fa khaffata alayhi yula'ibuha sai kuma wannan abin da aka saba a jahiliya sai ya kama zuciyarsu duka sai ya koma yana dan wasan sa da ita hatta ana magana ta magana kawai hatta bisa tsaye da hu ilaiha sai ma aka fata faqatil mar'a sai daga bayan hankalinta ya dawo jikinta ita wannan mata sai ta ce ma wato kabari a dakata fa inna Allah azza wa jalla dhahaba bil jahiliya wa ja'ana bil islam Allah ya tafi mana da jahiliya ya tafi mana da wato rayuwa da muka yi na shin addini ya taho da mu cikin rayuwa mai addini tana faɗan wannan magana shi ma sai hankalinsa ya dawo jikinsa fa walla sai juya da baya bai ce mata komai ba fa asaba wajhahu al-ha'il sai kawai ya garu da yazo zai juya sai garu ya dake fuskar sa fa shajjahu sai ya ji masa ciwo sosai ثم اتى النبي فاخبره سي زو جن منزل الله سي باشي labar abin da ya faru فقال سي منزل الله سي انت عبد اراد الله بك خيرا kai bawa ne da ubangiji ya nufaci alheri da kai wannan abin da kai zinubi kai amma ubangiji ya nufaci alheri tare da kai bai san ya kama ka da wannan zinubin naka dan haka shikenan kawai da kai zaka biya sai ya sami wato kamar garu ya sai zama ya mushi kuba sai manzo Allah ya ce idza arada Allah bi abdin khairan idan Allah ya nufaci alheri ga bawa a jalla da hukumata zambihi sai ya gaggauta mushi hukuman zunubin sa wa idza arada bi abdin sharran idan ko ubangiji ya nufaci sharri tare da bawa amsaka alaihi bi zambihi sai ya wato tsahirta masa tare da zunubin da yake yi hatta yi wafi yawmal qiyamah ka annahu irun sai zai samu zunubin sa cikakke kamar wani mangala na raquma wato tudu bayan tudu haka ne ga zunubin nasa sun riga sun bar yadda bai shi baki daya kaga wannan banda wannan kisa ai yana wannan hadisi sheda wannan hadisin rijal wuthiqat amtatun suka rubuta wannan hadisi in dai ba abinda ake jin tsoro na an ana na Hasan al-Basri ba wanda kamar da aka sani yana yin dungu yana ta jisanci a hadisi to amma kuma dai kamar da alama ya ji ban sani ba malami suka faɗa gami da jin da yayi da Abdullah ibn Muqaffal ya saware shi ko bai saware shi ba dan yana yawan yi isari shi Hasan al-Basri to amma dai da yawa daga cikin almajiran Hasan al-Basri sun ji daga shi kansa wannan sahabi Abdullah ibn Muqaffal kamar Thabit al-Bunadi wannan almajirin sa ne ba ma shi ba dan haka abinda zamu fi tsammani shi ne wataƙila ya sarare shi din tunda Abdullah ibn Muqaffal ya tun lokacin sayyidina Umar ya tafi Basra ya rayu kuma ya rasu wajen shekara 60 bayan hijira wanda a lokacin Hasan al-Basri babban malami ne ba ma dalibi ba dan haka dai abinda yafi kama shi ne wannan hadisi ya tabbata kuma mun kace bai tabbata ba to wannan hadisi na sai na mushi sheda saboda shi wannan Sa'd ibn Sinan din sannan kuma yana shahid kuma a wajen At-Tabarani a cikin Al-Kabir da Qatada daga Ikrima daga Ibn Abbas ya faɗi magana makamancin wannan almuhim dai hadisi ya tabbata wannan bangare na hadisin farko ya tabbata sai kuma hadisi na biyu da malam ya karanta mana ya kawo mana shi ne ce inna izamal jaza girman lala da mutum zai samu sakamakon ladansa ma izamil bala tare da girman bala'i da ubangiji ya jarabce shi da shi wa inna allah ta'ala idha ahabba qauman kuma lalle allah ta'ala yayin da ya jarabci wasu mutane ibtalahum sai ya jarabce su yayin da allah ya so wasu mutane sai ya jarabce su kamar radiya duk wanda ya yadda falahu ridha ya samu ladan yaddansa wa man sakhida duk wanda ya kumburi ya fushi falahu sukhtu zai samu wato sakamakon abin da ya aikata shi ma wannan hadisi muka ci dama da isnadi daya wato imam at-tirmidhi ya kawo shi a cikin sahih akwai wannan sa'd ibn sinan din muka ci yana da rauni shi ma yana buƙatar shahid yana buƙatar wani abin da zai yi mishi sheda to yana da sheda a cikin musnad imam ahmad Imam Muhammad ya rubutuwa daga Malam Sayyid Yunus ibn Muhammad al-Mu'addib daga Alif ibn Sa'ad al-Misri dai daga Yazid ibn Abdullah ibn al-Hajj daga Amr ibn Abi Amr Maula al-Muqallib daga Asim ibn Umar ibn Qatada daga Mahmud ibn Labid daga manzon Allah yake cewa idza ahabba Allahu qauman idan Allah ya so wasu mutane ibtalahum sai ya jarabce su faman sabara duk wanda yayi haƙuri falahu sabr to zai ga wato ladan haƙurin sa waman jazaa duk wanda kuma yayi raki falahul jaz'u to zai ga dadan zai ga wato sakamakon rakin nasa wannan rijal din sa shi ma fiqat ne a matatu ne dukan su suka rawaito hadisin daga Mahmud ibn Labid Mahmud ibn Labid malamin sa cewa yana da ru'ya shi ma ne yana wato zai ƙara saka fahimci yanayin fatara da malaman hadisi malamin suka ce wa na da gani wato ya taba ganin manzo Allah kawai far haka to ba daidai yake da sahabbai ba in aka ce lahu ru'ya yana da wato yana da gani da aka yi watakila manzo Allah an kawo shi ne ya dauke shi a jinjiri ya mishi tahliki kamar Muhammad ibn Abubakar Siddiq an haife shi da aka kawo shi jinjiri sai manzo Allah ya mishi tahliki shikenan kuma manzo Allah kuma ba jima ya kuma ka Allah to ba wani sai yana da ru'ya haka zalika wanda yazo kawai shi tsakanin shi da ma'aikin kawai gani ya taba yi ba wai wani abu ne na ilimi ya taba ko zama da shi ko abu irin wannan ba sai ce wani da ru'ya zaka ce yana da ru'ya to kaga hadisin sa wajen malamai za a je a duba idan yana daga cikin wanda ya taba yin hudu da ma'aikin to sai a ce ana karban barasi din sa abu ne rubutu daga matsala ana karba ana saran ko dai bai ji daga matsala ba to daga wani manya sabo ya ji in kuma kawai ru'yar ce kawai yake da ita a to sai an wanke shi kuwa kaga shi wancan ya riga ya hau ya zarce ya ki targada yanzu kamar hadisin Aisha Aisha ta rubuta maka hadisin abin da ya faru a farkon abin da ya faru a Makka ai ba ta gani ba tace manzo Allah an mishi wahayi aka fara mishi wahayi wannan hadisi da ya fa aka Imam al-Bukhari ya fara kawowa cewa farkon abin da aka bai fara zuwa manzo Allah na wahayi kaza 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 Aisha tinga fara wannan ai ba ta gani ba to ko dai manzo Allah ya bata labari ko kuma su daga sahabbai suka bata labari manya Abdullahi bin Abbas zai baka wannan labari wannan abin da ya fara farkon musulunci ai bai gani ba to wannan sai su ce marasilu sahaba yana ana karba to amma idan kawai ya zama shi kawai gani ne yayi wanda ba a da irin wannan tantancewa to shi dole sai an je an wanke shi an ce amtace ne ko amtace ba wai ina faɗan wannan saboda a fahimci duk wanda kaje yana ta rigima da wannan hadisi to bai fahimci hakikanin abin da malaman nan suke suka yi ba ka duba ta irin wannan Mahmud ibn Labid da wayansa lokacin da matsala ya gama zalla da wayansa ma shi ba wai yaro ne karami ba da haka malamai da yawa suka sabani yana da ya saurari manzon Allah ya hankalce shi ya kuma saurare shi ko bai ya hankalce shi amma bai saurare shi ba to sauraron nan da yayi da dangan nan da yayi za ta amfane shi ba ta amfane shi ba da yawa daga cikin malamai irin su Abu Hatim Ar-Razi irin su Al-Fasawi irin su Al-Ijli suka ce kai ru'ya yake da shi gani yake da shi bai da saurare shi kuma Al-Mizzi da Al-Dhahabi sun riya da wannan zata cewa bai da saurare da yayi Imam al-Bukhari shi kuma yace a wata kila yana da saurare din kuma Ibn Abd al-Barr shi kuma suka mara Imam al-Bukhari baya al-Hafiz Ibn Hajar shi ma ya mara masa baya Ibn Hajar yana cewa to ai shi lokacin da manzo Allah ya koma ga Allah ya zama babban yaro babban wato matashi ne ma a lokacin to ya tunda an yadda cewa Mahmud ibn Rabi' Mahmud ibn Rabi' lokacin da ya rasu bai wuce manzo Allah ya rasu yaro ne mai ko ya ma ƙara shekara 10 kawai abin da ya hada shi shine manzo Allah ya fitsa mishi ruwa manzo Allah kamar yana son ya samu tabarkin wannan abin da ya masa to sai ce ya haddace wannan abin da manzo Allah ya masa shikenan ka wannan ya bada shi sahabi sai da ya hankalta manzo Allah shi wannan abin ya bada shi sahabi da haka in yi rawaito hadisi ana karba marasid dinsa to amma shi ne Ibn Hajar ke cewa to in ja za a karba ruwayar Mahmud ibn Rabi' to me zai sa ba za a karbi ruwayar shi wannan Mahmud ibn Labid ba akwai Mahmud ibn Labid shine sahabin mu da nan sai kuma Mahmud ibn Rabi' shine wancan sahabi da na faɗa a yanzu to amma kamar da nace wannan dan shi wannan an same shi Muhammad ibn Rabi ana karbi marasi din sa ba zai sa kuma ka wannan marasi din wannan Muhammad ibn Labid ba to shi Muhammad ibn Labid ba da tabbaci yayi kuda da manzo Allah kuda za ta za a fahimci ya hankalce shi kuma ya hankalce shi ba wannan dai magana ce mun tsaya sosai akan ta ina dai yawan fada saboda a fahimci duk masu fada da wadannan hadisan galibi zaka same su sun jayanci hakikanin me hadisan ne ma da ya ake aka tabbatar da hadisan da ingancin hadisan ko da mun ce da shi Muhammad ibn Labid ya hankalci manzon Allah shi sahabin ne da gaske ko mu ce shi sahabin bane ru'ya ne kawai yake da shi to wannan ru'ya za ta amfane shi kuma hadisin ma ya zai zama yare zai zama shahid ga wannan hadisin ka hada guda biyu za su zama hujja in kuma yana da ru'ya din kaga shi kenan daga cewa ake cewa suna da ru'ya din amma kuma za a karɓi marasi din su akwai Hassan da Husaini su ma yara ne sosai dan da manzon Allah ya kuma Allah to me yasa ake karɓar marasi din su saboda su suna da kudda da suka yi da kakansu a lokacin za su gaya maka manzon Allah ya dauke mu ya mana kaza ya yi kaza ya zo gidan mu to shi kaga suna da kudda da suka yi da manzon Allah to wannan sai a karɓi marasi din su amma kaga Marwan ibn al-Hakam an ce ya taɓa ganin manzon Allah shi ba amma ba a karɓan hadisin sa da yace manzon Allah kadai sai ya faɗi wa ya gaya mishi saboda shi bai hankalci manzon Allah a lokacin da manzon Allah yake raye ba kuma bai ji saware shi baki daya ba almuhim dai wannan hadisi da malai kawo duka kamar da Imam Tirmidhi hasana shi hadisi ne hasan ya da shawahid kaga wannan hadisi Muhammad ibn Labid yana ba wannan hadisi na Anas ibn Malik shaida cewa lallai manzon Allah ya ce idza ahabba Allah qauman ibtalahum idan ubangiji so wasu mutane sai ya jarabce su to kaga ashe dan Allah ta'ala ya jarabce mu da jarabawa ba kawai jarabawa na zuwa ne kawai saboda sabon Allah ba Allah na iya jarabtan ku da wasu jarabawa saboda yana sai kanka da muku zunubi Allah yana iya muku haka saboda haka idan ka jayanci hikimar ubangiji kai tsaye ba za ka zo da kagawa dan haka ubangiji ya jarabce ka da yawan mutuwa ya jarabce mutuwan yaranka ko ya jarabce ka da mutuwan duk wasu mutane masoyanka ba ko ya jarabce ka talauci ko ya jarabce ka duk abin da ka zo kana nema na arziki kai Allah baya buɗe maka ka ce ai kai kaza kai kaza kai kaza idan bawa ana son yayin da yake samun kasa irin wannan yanayi ya rika komawa zuwa ga ubangiji wataƙila akwai gazawansa to amma kuma wannan kadai ba shine katiba zai iya zama ubangiji akwai dalilin da yasa ya maka haka wataƙila ubangiji yana son ya maka kafara wasu zulubanka wataƙila kuma akwai wani dalili nan da can da yasa ubangiji ke maka haka to ashe kaga kar mu ga muna ubangiji tsoro sosai har ma dai Najeriya yanzu da zakan an ji aka an ji zafi an ji fefe kamar da ake cewa an ji yaji sai a rika muna ubangiji zato to wataƙila kuma ubangiji mu akwai abin da kuma yake kallon mana gaba wataƙila a duniya za mu ga riba a kurin wataƙila ba ma a duniya ba sai a je lahira duka ka sani wataƙila akwai irin lajin da ubangiji ya yi maka wato tanajinsa a lahira na da ƙarawi da ake cewa na ce ga an Najeriya ne kowane ne walmali ne da ƙarawi ke tsanan zuwa Najeriya shi kaza 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 to ba dai lalai ba a ce kawai a ce in Najeriya shi kenan kai kai wuce ai ka sha wuya a ba lalai ba
shin kuma wace daga kasa
wani ne ne ta ga wannan shi kabira yayi shi ga kabira ce in dai ba ya kudurta cewa ubangiji ya zama azalimi ba in bai dangata ubangiji wani mummunan siffa ba da ubangiji bai da ita ya tsarkake zuciyar shi daga tunanin mummunan tunani game da ubangiji sai wannan bai kafirta ba yanzu babban zunubi yayi yana kan gaba Allah ya kyauta to kaga yanda abubuwa suke saboda haka ashe kaga idan an jarabce mu da jarabawa mai radadi wannan kai tsaye ba za ka ce wai ubangiji baya son ka ne ba ko ubangiji zunubi yasa kake haka ba wataƙila akwai tashi da ubangiji ya maka akwai abu da yake sa ubangiji ke abubuwa sa da dama ubangiji duk abu da kaga yayi baya yasa kawai siddan akwai hikima shi yasa za ka gani wanda ubangiji ma ya fi jarabta da jarabawa mai tsanani annabawa ne za ka ji annabi Ayyub an jarabce da cuta manzo Allah shekara 13 yayi wannan fa risalar tasa risalar ta duniya baki daya to amma yayi ta kokari ma al'umma su karba abin su da suka san gaskiyar shi suka san amana shi suka karba ya dan juya ya gani ko zai je ya samu wanda zasu karba wanda ba su ba suka je suka mishi rutsi an yi wannan an dawo ya duka zuwa haka yana nuna kansa gaban kabilu da yawa haka yana cewa akwai wani mutum da zai karba wannan addini Qurayshawa sun hana isar da sabon ubangiji na sai shi banza da shi duk wannan wannan jaraba mai ri mai sa manzo Allah ya ce kai ni wannan abin fa babu riba ba saboda ubangiji kaga shi akwai abin da yake masa kaga shekara 13 sai ce an yi rabi kai an yi an 13 ba wani riba amma kaga a shekara 10 da je a Madina to a shekara 10 ma ka cire shekara 6 din farko da aka sulhu Hudaybiya kaga jin dun shekara 4 manzo Allah anan ya ga fatahin da bai taba gani ba to kuma sai da aka fata kuma kata kuma to kuma sai ya ga afwajan kuwa dururu haka ga mutane ta zuwa haka aka sururuwa shi tsakanin jarabawa mai radi da kuma nasarar da ubangiji zai ga zai baka mu ne dai wani lokaci muke kazawa sai yayin da ubangiji ya kawo maka bude kuma sai ya ga kaman ba kai ne jiya ba zaka ga kuma mutum ya manta ma da abin da ya faru cewa fa akwai wani lokaci da dan ji haushi ne kaza ne kaza ne kaza dai ya manta amma ubangiji ya ga mai hakuri ne hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi hadisi Sa'id bin Abi Waqqas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa tsadin jarabawa a duniya sune annabawa thumma al-amthal fal amthal sai wanda yafi yafi yin rayuwa irin ta annabawa to shi ma jarabawa shi ta fi yawa al-amthal fal amthal dan haka 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 mu musulmai ne muna cewa Allah amma manzo Allah bai ba mu kudi ba ya jarabce mu a wannan karnin kace wai to ya haka a'a kai ne dai ka ga haka mu da muke mun fahimci Qur'ani mun fahimci abinda Allah ya saukar mun bai cewa ba mu maganar ga ya haka akwai lokacin da ubangiji in ya ba mu azikin to da hikima in ya hana mu da hikima in wani lokaci da zulubin mu wani lokaci kuma ubangiji akwai dalili ne sai ya hana mu ubangiji ne da hujja ga tsashiya ba mazala yace yumtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana jarabtan bawa ne gurbatan addinin sa fa in kana fi dinihi salban ishadda bala'u idan ya zama wato tsaye ke kan akan addinin sa to sai ya jarabawa sa ta tsare ne wa in kana fi dinihi riqatan in kuma dama addinin nasa wani langalangan ne ba karfi uftuliya ala qadari dinihi sai a jarfi shi gurbatan addinin sa akwai wanda shi ubangiji ya san in jarabawa ta zo ka san fa da yawan mu idan jarabawa ta zo to fa wani zai bar addinin saka shi kawai la ta tamalau da qala adubi wani zai ce ai jihadi da yawan ba aka zo jihadi nan to ba lalle mu jarabawa ba to me yasa zamu zo mu dinka cewa jihadi da zo ai sai ka biki Allah salama kawai ya akwai wanda shi gatan ubangiji zai mu shine ya kashe rayuwarsa ya mutu kafin jarabawa in da jarabawa ta mutu kuma wannan imani kuma an yi mai bai kuma an yi ban kwana Allah ya tsare fa ma sai ce in kana fi dinihi riqatan uftuliya ala qadari dinihi fa ma yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi khati'a yace jarabawa ba ta bushe gaba wa Allah ta'ala da Allah ya hisarsa ba har sai wannan jarabawan ta bushe yana tafiya a ban kasa ba da zarifi ko daya to ka san ubangiji wannan abu yake ganin maka dan an jarabce ka daya biyu ka ce kuma kai ba ka da gata ne ba gata babba ka je lahira ba ka da zunubi sai dai ka hasarakin baki daya ina kai wasu abubuwa kai zunubi ubangiji kuma yana sai kanka ne ku zunuban nan duka sai jarabce ka da wannan jarabawa sai ka ga ashe jarabawa ta hanyoyi daban-daban kuma jarabawa mu dai tsammanin jarabawa kawai a abinda kawai mun ba ma radi a jiki yanzu kaga ana iya jarabtan ka da lafiya lafiya ma jarabawa ce a ga an jarabce ka da lafiya a ce shi wannan tallafi da ake kawowa kawai na marasa lafiya ne kai ba kana bukatar wannan tallafin kai kuma Allah bai kawo maka cutar ba ka ga lafiyar ba a wajen ka ana ba mutane miliyan 5 miliyan 10 wanda ya taba yin cuta kai kuma ba cuta kai ka ga ya zama jarabawa a wajen ka ko kuma Allah ya tafi ka talauci aka jarabawa ne ko Allah ya tafi ka da yawan yaya shi ma wannan jarabawa ne zaka ga abu ne da ake so amma kuma abubuwan da suke biyowa baya na wato fintunin yaya suna da yawa ko kuma Allah ya tafi ka da yawan da rashin yayan da yawa a baka ai dan kan kankani ba su da yawa ko kuma da zaran sun zo sun fara tasawa ubangiji ya kashe su ko kuma Allah ya jarabce ka da ya baka mata baki daya ina mamaki me zai sa al'umma su dinga aibata mace dan tana haihuwa ce wannan uwar mata ce ita wannan uwar mata ce ita su mata kawai suke take haihuwa a mata to rawa ta yi ubangiji ya mata abinda din ko shi ma shi mutum me yasa ba za a ji ba shi ma da ruwan ba ya guri abinda bukanta mu dai kware da gaske wannan yana din iyalan mu din zaka ana samu irin wannan sai ka gani kawai a ce wace ta haifi yara mata 5 6 10 ke ba ta haifi maza ne to ita za ta wuce a bata za ta mayar shi zaman mijin ne macen ta mai ta juya ta za ta je wurin ne ya mai da wannan abinda Allah ya bata ta zama namijin ita wannan yakan mummunan magana ce muke yi ubangiji ladabi kuma ko kuma ubangiji ya bashi maza ai za a kowanne za ka ga shi da kullum sai zinewa mata yake yi inda matan sun fi rahama tambayi tsofi a gani tsakanin maza da mata wa suka fi rahama in aka zo in laruba ta zo zan shi lafiya mun mazan ba sai dai ya kashe kuɗin ba kawai haka zalika wani za ka ubangiji ya jarabce shi da mace shi wannan jarabawa ne kaga ta harama shi da kowa ko ubangiji ya jarabce shi wajen kawai kaga zumuncin su diya ta barbade a rasa ya za a yi kaga wasu ga sun nasu kowa su hankali su kwance suna zumuncin ko kuma kun kasa zumunci ya riga ya ta barbade baki daya ko kuma kaga samu kaga tsakaninku babu jituwa tsakanin sako da sako babu jituwa ko haka Allah ya jarabce ku kuma ai ta fada ai ta namba wani lokaci ma har yayanku abin ya zo shafe su wannan duk suna daga cikin jarabawoyi da ubangiji ke yi a duniya ko kuma Allah ya jarabce al'umma baki da miyagun shugabanni ko ta fuskar siyasa ko ta fuskar addini wanda kuma wannan shi hafi komai ma bala'i ai idan ubangiji ya ba ku miyagun malamai ko kuma miyagun shugabanni na siyasa to ba abu abin da zai zama ya daidai kuma sai dai a tare da ubangiji salama kuma komai sai lalace saboda shi wanda zai gyara ta kuma shi zai zama bannacin daga baya kaga abu ya lalace kenan kamar a gida ne a same shi wanda zai yi fadan mai gidan kuma shi ne asalin mai laifin ba a ce yanzu yana ba ya rasa kunya kawai kaga ya dawo kawai yana da dan kwalban giya sauransu kaga wannan ai abu ya lalace kuma dan an dai an samu haka amma yanzu ma abun ma wato ya dan yi sauki daga wani lokaci ana zaune haka kaga wani lokaci kuna da abokai wallahi in kun ga mai mutane dawo sai dai duk kawo da kai ku wurin kaucewa kuna jin kunyar su ba rawan shi ba saboda zai zo musamman lokacin da ake zuwa irin kalace-kalacen na gidajen mutane kasan da ba talabijin tsabar mai kan kallo za a je gidan wani a je gidan wani a je gidan wani to shi kuma galibi masu dan hannu da shi za a ga shi kuma Allah ya jarfi mai gidan irin gogun yan boka ne da an shiga boka kuma an ji an koyo wani dan gidajen kwalabi haka zai dawo haka tatil abinsa ba irin wannan wallahi sai da ku dan kakkauce ma abokanku ba kuna jin kunyar su haka wannan ma da jarabawa ne to shi kaga jarabawa wanda ubangiji ke a duniya tana da yawa abin da dai ake so shine kai hakuri da yayin ubangiji ya jarabce ka karka wani abin da yake sakanin shari'a sai ubangiji ya baka lada kuma ubangiji zai girmama nauyin ladanka kuma ya girmama karaman ka wajensa a cikin musannin Imam Ahmad har ila yau da Adabul Mufrad na Al-Bukhari da cikin sahihi na Ibn Hibban da Al-Musaddaq na Al-Hakim da Kitab Az-Zuhd na Al-Hannad da sanadi Hasan hadisi Muhammad ibn Amr ibn Alqama Al-Laythi daga Abu Salamah Al-Ansari ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Hurairah Abu Hurairah yake cewa manzo Allah ya ce la yazal al-bala'u bil mu'min bala'i ba zai gushe mu'mini ba fi nafsihi a karan kansa wa malihi da kuma dukiyarsa wa waladihi da ayyansa hatta yalqa Allah wa ma alayhi min khatiha sai ya ji ya gaba da ubangiji ba ya dade karka jin don takeici kai koma kana ciran yalla Allah ya baka wani tunanin da a'a wata kila ubangiji jaraba kai ki da wani dan ka ci jarabawa ne kai dai ba ka masa abin da zaka masa ba to ba shi yanda je jajibo jajibtaji masa ka bashe danni shi da sai ka ja bai abin kai shikenan kai dai ka rike tarbiyyar ka kawai annabi nuhu kaga da yaje da dan sai je jajibo ba bari sai ba ka san wannan shine kuskuren da mu muke yi danka kai ya kokarin ka ka bashe tarbiyya kai kaza sai ya zama yana zuwa yana tare mutane kuma da zaran ya je ya tsaran sai ka kulle shi a daki kace ko ka bashi kuke ce je Lagos ai ka to haka wannan ba hakuri kake kai ba ai baka jarabawa ba jarabawa ka jarabawa shine kai iyayen ka da yazo ya zo da kafirci karami ko baka bashi kafirci ki danne shi da ka ji annabi Nuhu ya bi dan sare ruwan ya shiga makwai tare to da yayin da yaje jawo mutane tajibi ba sa dama zakana dai yaje jaruwa sai ka bashi ruwa mashi dukan ya sai in yaje dawo kaga sai a zo ya rabiya shi ka jarabawa ba jarabawa shine ka je ka taimake shi ka banna ba kuma wanda za ka gani waɗannan yara wanda za ka suna hana mutane sakat a titi ai duk wannan iyayensu ma suna daga cikin wanda suke taimako wannan abu kuma ba su jarabawa ba wallahi ba kuma hakuri suke da su wannan ba hakuri Allah zai ba da lada ba Allah ya ce fasbir sabara jamila hakuri kyakkyawa aka ce ba hakuri mummuna ba da zaran yayi shikenan ka ce alhamdulillah shikenan wannan aje a masa abin da za a masa shikenan ba za a ce in Fatima ta yi haka zan ce a mata ita ma sai danka kawai shi ya kashe wani kashi kuma ya rayu wannan kaga ana yi ma ubangiji gatsi kware da gaske to da kaga ashe dan a ji samun bala'i mutum saboda jarabawa ya riga samun wato wani rari a jikin sa ko rashin lafiya wannan bayan da ubangiji baya sasa bal wannan wata kila ma ubangiji yana sasa ne so yake rayu babu komai tare da shi zai je lahira daga shi sai dadan sa hannu hagu ba komai kaga ko me yafi wannan dadi shi yasa wasu daga cikin malamai magabata shike zama suna ma tsoron ma su su ga ba sa ganin jarabawa mai radadi kawai sai a danga da jarabta su kawai da zallan da wato lafiya ko kuma dadi su sai su ji dinga jin tsoron wannan abin ba wai sai su kira ba kansu wata wani bala'i ba amma sai su ga ji tsoro saboda ai wannan kaga gashi an ce idza ya yake idza arada Allahu bi 'abdihi sharra amsaka 'anhu bi dhanbihi sai su ga jin cewa ko zanubin su ne ubangiji ya basu da nazalin da haka sai su rika tsoro wannan ya ƙara girma wato tsoron su ga ubangijin su suna ganin ko dai tsakanin su akwai wani zanubi da suke yi da ubangiji ya basu da zanubin sai ya je ya hamilu auzarahum kamilati yawm alqiyama sai ajir tashi kiyama sai kace zuba su baki da lokaci ko kum ko mu cigaba ya nan wata ko to bari mu zo kan gaba insha Allah sai mu wannan saboda haka muka ce magabata da yawa sun kasance suna jin tsoron wato a sami rashin lafiya baki ba a samu rashin lafiya ko a samu dadi baki da shi tun da ya taso haka cikin daula yake bai dan sami dan jarabawa ba na zai san wato yanayin yadda matsalar take fama wanda ya taso tun farkon sa nan an ce yasu daga cikin yara Abuja sun zo wucewa ya ga wani na shan ruwa haka wanda yake fitowa daga famfo yace wai la wai gashi yana shan abin da muke ba tsarran ruwa da shi kaga shi ya riga saba kawai famfon kawai yana ba flowers ne ya ga wani na sha kuma shi duk ya saba kawai sai da irwa irin wannan suke sha abin dan gayu to kaga na zai san jarabawa irin wannan kaga ai ko dan ma ya san rayuwa sai kace dan zo Kano ko ya zo Kaduna inda ake baina ya dan sha rayuwar shi ma ya dan ji zafin da ake ji ba kullu ya zauna cikin AC ba Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya kyauta saboda haka bala'i duk yayin da bala'i ta kai muni a wajenka ta kai rayuwar ta yi radadi to abin da ake son bawa yayin da bala'in ta saukan masa ya riga alakanta wannan bala'in da yake bar ubangiji ya riga kallon abin a mahanga ta hikima da ido ta hikima ubangiji akwai dalilin da yasa ka jarabce ni da wannan jarabawa to wannan jarabawan ka sa shi jarabawa ka riga kallon wannan jarabawan a haka karka din kallon abin dan cewa kai kamar ba a san ka an kawo maka jarabawa kai me ake son kai wannan yana daga cikin hanyoyi da mutane wato suke nuna ma ubangiji kuma sai ya basu da wayan su sai ya basu da wayan su insha Allah wani abin bai kare ba muka zo ka tuna gaba za mu kawo misalai da malamai ke kawowa na hakuri na bayin Allah mu ji yadda malamai suka ina bayin Allah suka rika yin hakuri wani zai samu cutan shanyewan jiki kaga mutane suna masa a sha amma sai ya ce a'a ni ubangiji ya jarabce ni na karɓi jarabawa za a zo a ce ka tarukan Allah ya baka sauki ba dan yana tsaban saukin ba amma da yayin da ya duba ya ga zuciyarsa ta karta karaya ko ya ga sauran wanda ce ban zama da shi za su karaya su ma to suna mu ubangiji mu nan zato sai ka kamar zubai da riyami kace Allahumma khilli Allah ka zaba mun alherin zaba mun alherin kadi kawai wato shi baya damuwa da abin da zai sauka masa ko da zai ji a jikin sa mutukar dai wannan abin da hikimar ubangiji abin ya sauka kuma mutukar kuma ne ci jarabawa to shi kaga ya kamata mu koyi da wannan bayan Allah manya insha Allah idan muka zo za mu karanta waɗannan afarai da magabata mu ga yadda suke kallon abuwa da yadda kuma suke haƙuri da jarabawan da suka samu kansu Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alheri Allah ta'ala ya dinkune mu dukkan sharri Allah ta'ala ya ba mu haƙuri mai amfani wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na sha za mu gama wannan babi mu ga shugaban gaba Babu tambaya ko? Masha Allah.